Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar dalol da kuma niyyar muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Alhamis 23 ga watan Maris. Bayan labaran duniya, za a ji ra'ayin wasu 'yan jamhuriyar Niger game da sabon tsarin shiga da fita Najeriya. Za a kuma ji wata hira da Dr. Awal Magashi na Jami'ar Ado Bayero kan tsarin haɓaka muhalli. Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafi da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba. Baba Yakubu Makeri zai gabatar mana da sharhin jaridan Ghana. Sannan za a ji wasu daga cikin ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Akalla mutane biyar ne ciki har da ɗan sanda guda da kuma wanda ake tuma ɗin ta'adda ne sun mutu a kusurar harabin majalisar dokokin Birtaniya, abinda mahukuntan ƙasar ke ɗauka a matsayin harin ta'addanci. Yanzu haka an kulle majalisar dokokin biyo bayan daɓawa wani ɗan sanda wuƙa da wani mahari ya yi. Shi ma wanda ya aikata wannan ɗan yan aiki, jami'an 'yan sanda sun harbe shi duka a harabin majalisar. Sai dai da farko, maharin da ke tukin wata mota kusa da gadan Westminster ya auka cikin mutane. Mark Rowley, wanda shi ne babban jami'in 'yan sandan kwantar tarzoma na birnin London, ya shaidawa manema labarai cewa an buɗe ofishin majalisar dokokin na Birtaniya, kuma yau majalisar za ta yi zamanta kamar yadda ta saba, kamar yadda Prime Minister Theresa May ta yi alkawari. Rowley ce, ina tsammani mun san kowane ne ya aikata wannan aika-aikan. Rowley dai yana magana ne salin da yake ba da tabbacin cewa wannan ɗan harin yana da goyon bayan 'yan ta'adda. Ya ce mahukunta ba su yi niyyar bayyana sunan kowane ne ba a halin yanzu, kuma ya gargaɗi manema labarai da kar su fara yayatawa. Wato ya ta kamanninsa ko kuma duk wani bayani da ke nasaba da wannan ɗan taliki tukunna yayin da ake ci gaba da bincike. Haka kuma Rowley bai yi wani ƙarin haske ba a cikin waɗanda suka ji rauni ko aka kashe sakamakon wannan harin, cewa ko akwai 'yan ƙasan waje ko kuma a'a, sai har an tuntuɓi ƙasashensu na asali. Sai dai ya bayyana jami'in tsaron da ya mutu sakamakon wannan harin a wani ɗan sanda, wato ɗan shekaru 48 mai suna Kate Palmer, mijin kuma uba, wanda ya kwashe shekaru 15 na aikin kayan sarki a nan Birtaniya.
Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta buƙaci jakadan ƙasar Norway da ke Ankara da ya bayyana gabanta. Turkiya dai ta bayyana kukanta game da mafakar siyasar da ƙasar ta baiwa wasu jami'an sojin da take tuhuma da hannu cikin yunƙurin juyin mulkin da bai nasara ba a shekarar da ta gabata. Cikin jawabinsa, ministan shari'a na ƙasar ta Turkiya, Bakir Bozdag, ya ce bai kamata a ce ƙasashen Turai sun zamo mafakar 'yan juyin mulki ko kuma 'yan ta'adda ko kuma dai bugu da ƙari masu kashe jama'a. Rahotanni daga ƙasar ta Norway na cewa 'yan ƙasar Turkiya har su biyar ne aka baiwa mafakar siyasa. Lauyansu ya ce sun zo ƙasar ta Norway a shekaru da suka gabata, kuma Turkiya ta buƙaci da su dawo gida bayan yunƙurin juyin mulkin watan Yuli na shekarar da ta gabata. Ɗaya daga cikin jami'an sojan ya shaidawa wata jaridar ƙasar Norway mai suna Vardengang cewa suna jin tsoron komawa gida domin ba su san abin da zai faru da su ba. Ya ce muddin suka koma gida, za a tsare su kana a gana musu azabar da za ta sa su ansa laifofin da ba su aikata ba. Domin haka ta kasance ga wasu waɗanda abin ya faru da su a can baya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka kenan birnin Washington DC. A matsayin wani abu mai kama da haɗin kai domin yaƙi da ƙungiyar IS, ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta karɓi baƙuncin ministocin ƙasashen waje har su 68. Tare da wasu shugabanni daban-daban a duk faɗin duniya. Kuma makasudin taron shi ne samun hanyar da za a kawo ƙarshen ƙungiyar ta ISIS. Ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce wajibi ne a ƙara wa sojoji kaimi domin ganin sun kauda wannan kungiyar. Ya ƙara da cewa ba wani mai sauran kwanciyar hankali muddin kungiyar ta ISIS na bisa kawafunta. Ya ce kaskantar da martaban ISIS ba iyakarta kenan ba. Tillers mu ga ƙarshen ta. Ya ce na san wasu za su so ne la'akari da wasu kalubale dake addabar kasashen gabas ta tsakiya. Na san da haka amma kowa wato kawo ƙarshen kungiyar IS shine babban burin Amurka a wannan yakin na gabas ta tsakiya. Tillerson ya ci gaba da cewa a duk lokacin da mutane wato muka ce wani abu shine mai muhimmanci to kamar bamu ce komai bane. Yace wato abinda zamu fuskanta shine buƙatar kulawan gaggawa ga abinda ke hannunmu. Idan dai ba manta ba kafin zaben Amurka a shekarar da ta gabata shugaba Trump ya soki lamirin shugaba Obama. Yana cewa shugaban ya faye sanyi a kan batun yaƙi da ta'addanci. Shi ma Prime Minister Iraqi Haidar al-Abadi wanda ya yi wa taron jawabi ya ce 'yan ta'addan suna na kudarsu a ƙasar tasa.
Gagarumin shirin rage adadin kasafin kuɗi a fannin ma'aikatar ilimin Amurka zai yi tasiri matuƙa gaya ga ɗalibai da kuma harkokin bincike a harkar ilimi a nan Amurka da ma duniyar baki ɗaya. Shugaba Donald Trump wanda yake fatan ganin ya rage akalla dala biliyan 9 a kasafin kuɗin shekarar 2018 wanda ya zo daidai da kashi 13.5 cikin 100 ga harkar ilimin Amurka zai buƙaci amincewar 'yan majalisar tarayyar Amurka kafin hakan ya tabbata. Ita ma ma'aikatar harkokin waje wadda za ta fuskanci ragowar kashi 28 cikin 100 an shawarce ta da ta ci gaba da rike shirin nan da Amurka ta dade tana taimakawa Amurkawa da ke zuwa ƙasashen waje karatu da ma wasu 'yan ƙasashen waje da ke zuwa Amurka karatu. Har ila yau dai da yawan wasu shirye-shiryen musayar da ɗalibai ko kuma wasu fannonin nazari da ake wato na gudumawa su ma za su fuskanci wannan tsari na raguwar kasafin kuɗin. A cikin makonni zuwa watanni za a tafka muhawara game da wannan kasafin kuɗin na shugaba Donald Trump wanda abu ne da ake iya canzawa amma sai dai an riga an fitar da muhimman bayanai kan yadda gwamnatin ta kudura aniyar kashe kuɗin ta a wannan karan. Hatta cibiyar nazarin samar da zaman lafiya ɗaya daga cikin muhimman wuraren da ke damben tasiri game da sasanta rikice-rikice a duniya bata tsira daga wannan ragewar wannan kasafin kuɗin. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Nijar inda 'yan ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan sabon dokar shiga da fita Najeriya. Haruna Maman Bako gare ka.
Alhaji Bello Musa ya yi kira ga dukkan 'ya'yan jamhuriyar Nijar da ke son shiga tarayyar Najeriya da su yi himma wajen neman takardunsu kamin su ce za su tafiya ƙasar.
Tun shekaran jiya da jiya mahukumtan Najeriya suna gargaɗi bisa ga irin ba a shiga ƙasarsu ba da izina ba, ba a hitowa ba da izina ba. To wannan yana da shawa ƙware-ƙware da kira da 'yan uwa ta masu shiga Najeriya to su yi iyaka ƙoƙarinsu. Su yi takardu tunda ka sani ko cikin birni an ka gare ka ana tare ka a tambaye ka takardu kenan gyara kayanka bai kai sabko maraba ba kenan duk wanda kaka sabrin shiga Najeriya koko duk wanda kaka son ka zo ka dawo cikin Najeriya to kai makanka kiyamul layli ka zaka nan komsariya kai kart daga kart kai ecos kenan in ka zo wala Allah police ne ka sabka shi ma kashe ka shiga in ka zo jin migration wala Allah ka sabka shiga ecos ɗinka mai kyau na ina na gari wani gari zaka gari kaza ga shi ma kashe ka shiga kenan ka bi dokar ƙasa ta Niger dokar ku ta ƙasa ta Niger ka bi ta kuma ka bi dokar ƙasa ta makwabta.
Su ma waɗansu 'ya'yan jamhuriyar Niger da ke kan iyaka da tarayyar ta Najeriya sun yi furci game da wannan sabon zance na yin takardu kamin su ce za su isa tarayyar ta Najeriya. Musoma da Amadu Yakuba dan iya.
Lalle takardu na ketar iyaka zuwa wata kasa ya zan wajibi. Najeriya idan sun bukaci haka nan saboda tsaron kasar sa ne. Mu ma muna fatan kasar Niger ita ma ta dau wannan matakin.
Lawali Abdullahi. Wato yin haka nan ni a gani na ba lehina ba. Saboda kasancewa mutane sun zama ba masu gaskiya ba sosai. Ana iya ayar da mutun danganan kamannin shi da wasu abubuwa sun ga kama da haka ne sai cuce mutane. Kuma a rasa ko dan wace kasa na. Amma yayin da an ka taho an kowanne yayi takarda ta dan kasar shi an kasan da inda hito ko banna an gane ko wani na.
Duk mai bukata irin haka ranka ya kama shi takarda. Saboda ba a san mutum takarda ta yanka sani. Ba su ba su takardu so kada su takarda. Shi yayi dadiya. Mutum bai zama kamar dabba ya kamata kashi takarda a san da hito a san da shi.
Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida na Kwanni kafin mu ci gaba sai a dan saurari wannan. Karatu kamar yadda aka ji a shirye-shiryen mu a nan Washington ana wani babban taro da Bankin Duniya ya shirya kan batun makomar yankin kasa da kuma matsalar talauci. Dr. Awal Magashi na Jami'ar Ado Bayar ta Kano na daga cikin mahalta taron. Abokin aikin mu Salihu Garba ya tattauna da shi inda hirar ta kasance kamar haka.
Sunana Awal Magashi, ina kwarewa sangiyar horar da lauyoyi ta Jami'ar Bayero ta Kano.
Me hada abinda kake a Kano da shanin kasa?
To ai kasa ita ce rayuwa. In ba kasa ba komai. Duk abin da muke yi akan kasa muke rayuwa. So abin da yafi bani sha'awa kuma yake taya min da hankali shine ni dan Kano ne kuma naga yanayin al'umma da jihar Kano. Yanzu a kiyasi na hasashe ciwar mutanen da ke jihar Kano sun kai wurin miliyan 13. To da yake nan so kaga kullun hayafa muke ƙara yawa muke amma fa iya tsagin shashin fili ko ƙasa da Allah ya bamu a Kano bata wuce kusan ya zance da wasu kusan dubu marabba'i 7700 da kusan 73.
To
wannan iyaka ƙasa fa da yake idan aka shata wannan miliyan 13 da wani abu suke rayuwa a Kano kullun raguwa take saboda kullun hayafa yawa muke
bare
amma matsalar shine ba ma lissafi gaba. Shin za mu ci gaba da irin wannan zama karazube zaman awon igiya da muke rayuwa kowa kai yanki fili kafin ka sai kwana biyu uku da ka je wuri sai ka koi wuri ya tashi akwai wasu wurare a Kano sai ga ana ce musu ma cana ci yiwan taba zuwa wurin ba ma kuma a jihar Kano take kuma kullum muna samu irin wannan abu. To abin da ya damu na shine ya kamata mu zo na magami kasashen duniya wanda suka ci gaba suke yi kamar misali dubu Japan iya dan wurin da suke da shi amma ka duba saboda suna lissafi suna tunani mai kyau suna gyara yadda suke amfani da muhallin su. So abin da nake tunani shine ya kamata a ce akwai wani dokoki da ya kamata mu ya zama ciwar misali in yana da fili kamar marabai 100 in zan iya gida daya ko biyu akan wannan wurin zan iya gida 200 ina so ko 100 shine kamar wanda gasashin da su ga za ga ana ce musu irin su condominiums haka kowa hawa kaga gidaje kamar hawa 20 30 40 amma kowa da bangaren sa kowa da mahallin sa
eh gore.
To muna da shigen irin wannan a Kano. To amma matsalar shine ba wasu dokoki.
To a gaida Salihu da wannan hirar da Dr. Magashi hira da za a rika ji a shirye-shiryen mu na gaba. Yanzu kuma ga Usman Kabara da shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. Amma kon da ya gabata mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Honorable Esther Au daga jahar Nasarawa, tsohuwar mai ba gwamnatin jahar wato Abdullahi Adamu shawara game da harkar nakasassu, inda take ta ba mu labarin yadda rayuwarta ta faro har zuwa yanzu. Bari mu bita mu ji cigaban wannan tattaunawa. To Esther, kin tsaya inda kike bayyana mana cewa maganar makarantar ki fa sai kika kai ta gaba a nan ma'aikatar taku, ya kuka yi?
Ai muna sha'awu mu ga irin ku sun tafi makaranta. Ai abun murna ne a ce kin samu makaranta. A matsayin ki na makauniya kin samu makaranta. Ai zan bar ki makaranta. Ga masu lafiya suna nan a nan zube, ba sa son tafiyar makaranta, suna nan suna aiki, ba sa son su kara ilimi. Ai mun gode, yake mun samu kin yadda za ki je karatu. Ai wannan abun da muke so kenan. Sai ce to ni in zan kawo admission letter. Na je ka admission letter sai aka bar ni na tafi makaranta. Na je na gama degree nawa. A shi wannan fannin na ilimin ta musamman. Na gama digiri na gama sai na yi maka hidima a nan jihar Nasarawa, ma'aikatar mata. Daga nan ne na yi aure a nan jihar Nasarawa. Aka bani appointment. Yake idan mutum tana bautan kasa, in ta yi aure a garin, ta aure ɗan gari, to.
Ta zama 'yar gari kenan.
Yawwa, so a rules na NYSC ana ganin ya kamata a bata aiki. So abin da ya faru kenan, shi lokacin da ne girma gwamna Abdullahi Adamu ya bani aiki a Gurguje. So inda aka yi kenan na samu aiki a nan. Sai na ga ya kamata kai ba zan zauna ba, na sake na apply masters nawa. Yawwa, sai na sake tafi na je masters nawa a shi wannan fannin na ilimi ta musamman. Na je na gama shekaru 8 da suka wuce. To yanzu ma ina tunanin zan tafi in yi doctorate ina idan Allah ya so ya yarda.
Diddai akan ilimi na musamman.
Akan ilimi musamman.
To misa kike zabar ilimi na musamman? Misa akwai wani hikimar yin haka ne?
A gaskiya mallam, da farko ni ban taba tunanin zan yi in karanta abin da ya shafi ilimi ba. Domin lokacin nan a yarantaka muna ganin malamai suna shan wahala. Malamai suna fama. Ni a daman a gaskiya fi sabilillah so nake in yi in karanta fannin shari'a, abin da na so a raina kenan, ko kuma in karanta journalism domin ina son journalism sosai. Ka gani dai idan na jin Voice of America, ina jin mata kamar su Hadiza Wada da su Halima Jimro, ina jin dadin na jin mata suna karanta labarai, suna tambayoyi. Na ji fannin BBC lokacin su Bilkisu, su Margai yayin da Rufai Wazirin su Jamila Tangaza, duk ina jin dadin ina jin mata. Suna saka ga suna jefa questions,
Kamar yadda yanzu ake ta jeho miki. Kamar yadda yanzu ake ta jeho miki.
Sai ni ma in zauna wani lokaci daga nasu hikiman. Ni ma idan na same mutum, sai ce bari in gwada yi ma mutum tambayoyi akan wani abu. Sai ka gani ma ina jefa questions, na yi tambayoyi sosai. Sai ce ashe ni ma zan iya wani lokaci. Idan an ce abu ya faru a Kano, idan na ji Voice of America, sai in ji BBC, sai in ji Jamus. To ina iya baka labari, idan ka tambaye ni akan abin da ya faru a Kano, zan ce maka Jamus sun ce haka akan abin da ya faru a Kano. BBC ga abin da suka ce akan abin da ya faru a Kano. Voice of America ga abin da suka ce akan abin da ya faru a Kano nan dai. Ba zan ce maka haka ne ya faru ba, ko kuma ga yanda ya faru. A'a, zan gaya maka abin da BBC suka ce akan wannan, abin da Voice of America suka ce akan wannan, akan abin da Jamus suka ce akan wannan. Kai dai ka je ka ce honorable ne ta ce kaza. A'a, honorable dai ta maka bayani akan yanda ta ji a kafofin watsa labarai. So haka nake yi. So ina da sha'awan in zama yar jarida. Da dai nace idan da ina gani ne zan so zama soja. Ya babana shi dai muna tadi ya tarare, yace shi bai son yaron shi zama soja. Nace a ya zaka ce haka? To ai ni da ina gani ai da na zama
kuma gashi kai kai. Kuma gashi shi yayi ba?
Gashi kai kai. Nace a gaskiya shi dai ya rifa da mu. na tambaye shi me ne dalilin shi yace a shi dai ya dai fadan to sai ya zama to lokacin da naje siya diploma in law na dai ga maka da farko ban yi jam ba
haka
due to rushing lafiya ni idan na musamman na gwada ba so da naje siya form na law in diploma in law na dai suka ce ai an rufe da wata daya ma
so
bayan da za a ce da mun form na law sai na ce to any form available duk form da ya samu duk koda na menene ni dai
bakan
zaman gida da aka ce ai akwai na special education ilimi ta musamman yana nan available to yanda aka yi kenan nace to ni a bani ita yanda aka yi na CO form din nan na fara to da na fara sai na fara sha'awan ita course din nan sai na fara ne shi har degree har master ya shi kuma zan je doctorate da kai amma idan Allah ya sa yadda gaskiya ina sha'awan wannan law
shari'ar
nan ba an Allah ya dan gama doctorate ko kuma kafin samu doctorate zan je makaranta kuma
ya kike kallon yanda ake kallon ku dan yawanci zaki ga mutanen mu suna wa masu bukata ta musamman wani lokaci ma ba yanzu da kai yake da wayewa bai kiga ana musu wani kallon hadarin kaji haka wani gani-gani nan cewa irin ba za su mori ba
eh to na gode da wannan tambayan a gaskiya wani lokaci mu na kasan sun mu ke sa ake ganin mu ake muna kallon hadarin kaji in ba haka ba ai mu ma muna iya ma masu lafiya kallon hadarin kaji ko ba haka ba da yake wani lokaci idan mun yi ilimi sai ya zamanto muna iya mu shiga cikin jama'a mu ilmantar da jama'a abinda ba su sani ba ka gane kamar yanzu anan ni a cikin wannan wurin da nake anguwan da nake ni ce treasurer na mata nayi treasurer na mata na shekaru daya dai har zuwa 10 nayi a can zari sun ce ni ne zan rike musu kudi
ma aji
ni suka ga ya kamata a rike musu kudi kuma duka ba san masu gani ne fa kakkabanta to kaga kwarewa na da kuma in nuna musu cewa ni fa mace ce ba wai ni mace ce na na kasa shikenan zan zo da gu daya bana bada contributions nawa you know kaga wannan zai sa sai mun kallon hadarin kaje din
haka
wannan zai sa kuma sai na mun wayo suna zuwon gida na suna ga abubuwan da nake abin da ya kamata mace ta yi ina yi gida na in sa a share mun test ni komai komai din da ya kamata mace ta yi a gida na din ma sai a zo ga ana yin shi amma wani gidan ma ka ga mata aure wanda take da lafiyarta ba ka yin shi to ya za su yi mun wannan kallon hadarin kaje
babu
to kaga irin ta kenan to kaga ni kuma na san shigawar cikin mutane da kuma mukaman da na rike na san shi ya taimaka mun to kasa wasu na kasa sun ba san wannan opportunity bane wadamin ba shi yasa kaga dai suna zama hakan nan dai to gaskiya matsayin da na su mukaman da na rike a wuraren da naje da yawan nan sun taimaka mun sun wayar mun da kai sosai so ina ga bai kamata a ce a yanzu haka a wannan karnin da muke ciki a ta yanzu ana ma na kasu kallon hadarin kaji ba domin akwai wanda suka tashi ko suka ci gaba so ai idan kaga wanda suka ci gaba ai ya kamata yanzu a san da cewa ba lokacin kallon hadarin kaji bane kuma ya kamata ana ganin mu da muhimmanci domin akwai mu ma taimakon da zamu iya bayarwa kasa akwai shawarwarin da zamu iya bayarwa da zai taimake kasa shi yasa kaga yanzu ma mai girma shugaban kasa ya zabi mai bayan shaura a fannin na kasa ta musamman to kaga yanzu dai ana yin idan mutum zai rena maka wayo ma ba ka da kasa ba zai yi ai yanzu masu baran ma ai masu lafiya ne suka ciya ma sun mamaye bara
wato suna wa waɗanda suke da kasa din da aka san a ce su yi bara sai gashi mai kafa da lafiya sun yi kwaci
a akwai bara iri-iri abinda ina so ka sani kenan sai ka ga makaho daya ne masu lafiya sun kai 50 makaho daya to yanzu workshop da muka yi a nan Kenya sai aka dinga gaya mana cewa mu yanda muka rike kanmu haka mutane za su gamu kuma wani lokaci fa sai mun yi ma mutane bayani akan mu shine za su
gane to duka nan wannan tattaunawa da Honorable Esther Awu ta kammala wanda take makauniya ce ba ta gani amma ta yi karatu ta kai digiri har ta dire har ma ta rike mukami na siyasa wanda kuma ta ce sai inda mai ya kare yanzu kama madadin waɗanda duk suka taimaka wannan shiri ya kammala da ma wacce ta hada mana sauti Julie Leather Scratcher Usman Ahmad ne daga nan sashin House na Murya Amurka Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa zaman lafiya
To a gaida Abban Boss yanzu kuma ga Baba Yakub Makeri da shiri na gaba.
Zan fara shirin jaridu ne da jaridar Telegraphic wacce ta yi kano labarai mai cewar haɗakar ƙungiyar ƙwadago ta Ghana ta kira ga gwamnati da ta faɗaɗa waɗanda aka yi wa rangwamen biyan haraji. Jaridar ta ci gaba da rawaito jawabin na ƙungiyar ma'aikatan inda take kwatanta kasafin kuɗi na wannan shekara a matsayin mai inganci wanda ke niyyar magance ƙalubaloli da ma'aikatan ƙasar ke fuskanta. Jaridar Telegraphic ta ce a jawabinta na farko haɗakar ƙungiyar ƙwadago ta yi kira ga gwamnati da ta rage harajin kuɗin shige akan ɗaiɗaikun mutane kuma ta faɗaɗa waɗanda ake yi wa rangwami, amma ga dukkan alamu gwamnati bata saurari wannan kira tasu ba. Ma'aikatan suka ce kada yawan haraji ya jefa ma'aikatan ƙasar cikin talauci. Har yau jaridar Telegraphic ta rawaito cewar an rufe wurin shakatawar Kintampo Falls inda ruwa ke kwarara daga dutse da yaran makaranta 19 suka mutu a wurin a kwana-kwanan nan. Ita kuwa jaridar da Statesman ta bugo a shafinta na farko cewar mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawumia ya je garin Kintampo inda ya gana da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a cikin haɗari da ya sanadiyyar mutuwar yaran makaranta 19. Jaridar da Statesman ta ce mataimakin shugaban ƙasar ya kwatanta wannan haɗarin a matsayin babban bala'i da ya faɗa wa ƙasar. Idan muka leka jaridar Ghanaian Times za mu ga albishir da Ghana ta samu daga Amurka na samun tallafin dala miliyan 225 nan da shekarar 2019. Jaridar ta ce wannan taimakon zai je ne ga sashen noman ƙasar. Da ƙarshe sai jaridar da Daily Guide wacce ta rawaito hulicin tsohon jami'in tattara jama'a na babban jam'iyyar adawa ta NDC ya buwatin Jan inda yake cewar rarraban kawuna da ke tsakanin jam'iyyar NDC ya fi na jam'iyyar MPP mai mulki kafin zaɓe da ya gabata. Jaridar Daily Guide ta ce da yake ci gaba da bayaninsa buwatin Jan ya ce wasu manyan jam'iyyar NDC sun ɓata lokaci wurin faɗar rarraban kawuna da ke tsakanin MPP a lokacin da take matsayin 'yar adawa a maimakon su mai da hankali wurin ɗinka ɓaraka da ke tsakaninsu. Da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba Yakub Makeri, sashen Hausa na muryar Amerika.
Kida a gaida Uba yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Shayi daga Garbace dai karwar kuma ta Badija ta Raba Tarayyar Najeriya. Dangane da yadda wannan hukuma ta fitar da na'urori na zamani domin gano 'yan ta'adda musamman a tsakiyar Najeriya kuma ce a Najeriya baki daya, wannan lamari ne wanda ya dace, lamari ne da zamu yi murna da shi, da fatan Allah ya taimake ta ta samu nasarar danko kan inda 'yan ta'adda suka kuya da ba su tada zaune tsaye a fadin Najeriya baki daya. Na gode mai magana Aminu Shayi na garin Garbace da garmar kuma ta Balija ta Raba Tarayyar Najeriya jami'in kasali.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajo ga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillahi ala kulli hal, wallahi muddin a ce a wannan lokaci shugabanninmu na siyasa da na gargajiya na yankin arewa maso gabas a ce suna samu sirinsa su yi bacci da idanunsu, to wallahi gaskiya za mu ce mukan ba su kyautata mana ba. Wallahi talakawa fa na yankin arewa maso gabas suna cikin wahala. Ni ga naune ba jiyo ba, akwai mata matan aure ne fa suke fita da daddare da kwano su fita bara suna bi gida gida wai a taimaka musu da abin da za su ci ciyar da 'ya'yansu. Dan haka shugabanninmu ku sani ku ji tsoron Allah fa, akwai yawma la yanfa malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim, ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su amfani mai shi ba sai wanda ya je da tsarkake cikin ruwa.
To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yau ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Akalla mutane biyar ciki har da ɗan sanda guda da kuma wanda ake tumar ɗan ta'adda ne sun mutu a kusa da harabar Majalisar Dokokin Birtaniya, abinda mahukuntan ƙasar suke ɗauka a matsayin harin ta'addanci da wannan ɗan ta'adda ya kai. Yanzu haka an kulle Majalisar Dokokin biyo bayan daɓawa wani ɗan sanda wuƙa da wani mahari ya yi, sai kuma shi ma wanda ya aikata wannan ɗan ya aiki jami'an 'yan sanda sun harbe shi duka a harabar majalisar. Sai dai da farko maharin da ke tukin mota kusa da wato gadan Westminster ya auka cikin mutane. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta buƙaci jakadar ƙasar Norway da ke Ankara da ya bayyana gabanta domin ta bayyana kukanta game da mafakan siyasar da ƙasar ta baiwa wasu jami'an sojan da ake tuma da hannu cikin yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a shekarar da ta gabata.
To nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Maladin Ibrahim Ayawa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Sulaiman Abo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, ni naku Ibrahim Kalmati Garba ke muku fata alheri.